bicyclette, grandi des dintelles en mode de blanc.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Nake farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Fatar an waye gari lafiya da kuma cikakkun labaran duniyar. Bisar kankara da matsanancin sanyi sun haifar da tarnaƙi ga al'amuran yakin neman zaɓe a jihar Iowa da ke tsakiyar yammacin Amurka a ƙarshen mako. Gabanin zaɓen fidda gwani na Iowa ɗin na ranar 15 ga watan Janairu, tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, wanda ya shafe akasarin makon da ya gabaci gudanar da gangamin zaɓen a wajen jihar, ya soke yawancin abubuwan da aka tsara zai halarta saboda yanayin. Tsohuwar jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ita ma ta sauya akasarin al'amuranta ya zuwa ta yanar gizo. 'Yan jam'iyyar Democrat na Iowa sun canza tsarin zaɓen fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa ya zuwa ta hanyar aikewa da wasiƙu a wani lokaci nan gaba a cikin tsare-tsaren zaɓen, inda ake sa ran shugaba mai ci yanzu Joe Biden zai yi nasara. Akan haka, hankali ya karkata kan jam'iyyar Republican a zaɓen fidda gwanin na Iowa na shekarar nan ta 2024. Taron farko da magoya baya ke tattaruwa da kansu domin zaɓen ɗan takararsu na shugaban ƙasa na jam'iyyar ta Republican. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce Rasha ta ƙaddamar da jerin hare-haren makamai a cikin Ukraine da safiyar jiya Asabar, tana mai cewa ta sami nasarar kakkaɓo da dama daga cikin makaman. Rundunar sojin saman ta faɗa a cikin wata sanarwa a shafukan sada zumunta yanar gizo cewa gabaki ɗaya Rasha ta harba makamai 37 da jiragen sama maras matuƙa 3. Sanarwar ta ce akasarin makaman masu linzami ne da ke da wahalar kakkaɓowa. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa yana da kyau a lura sama da 20 daga cikin makaman da aka lissafa waɗanda ba sa cikin adadin waɗanda aka kakkaɓo ba su sami isa wuraren da aka auna su ba sakamakon tsauraran matakan na'urorin kariya daga hare-hare. Mai magana da yawun rundunar sojin sama ya faɗa a farkon makon nan cewa Ukraine na fuskantar ƙarancin makaman kariya daga hare-hare na sama. To amma babu tabbas akan irin tasirin da hakan ya haifar a ƙarancin samun nasarar harin na Rasha. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Asabar, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da kasar take yi da kungiyar Hamas har sai an sami nasara, a yayin da kasar ke da ƙaimin kai hare-hare a Gaza a jajibirin cika kwanaki 100 na yakin. Netanyahu, wanda ya yi kunnen kashi, ya ce zarge-zargen da ake yi cewa Isra'ila na yi wa Falasɗinawa kisan kiyashi ba zai karya lagon Isra'ila ba. Ba wanda zai dakatar da mu ko kotun Hague ko ma wasu shaidanu, ba wanda zai hana mu, Netanyahu ya faɗa yana mai nuni da kungiyar Hamas da Hezbollah mai goyon bayan Iran, wacce take harbawa Isra'ila makamai daga Lebanon da kuma mayakan Houthi da suke kai farmaki kan jiragen ruwan sufuri a tekun Bahar Maliya a zaman karfafawa ga Hamas. Prime Minister na Isra'ila ya yi jawabin ne bayan wani zaman sauraren kara na kwanaki 2 a kotun ƙasa da ƙasa ta Hague. Ƙasar Afirka ta Kudu ta zargi Isra'ila da kisan kiyashi a cikin karar da ta gabatar wa kotun ta Hague. Isra'ila ta musanta zargin tare da bayyana shi a zaman ɓata suna da munafunci. A yau Lahadi, Najeriya za ta fafata da kasar Equatorial Guinea a rukunin A na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin Nahiyar Afirka da aka soma a jiya Asabar a kasar Ivory Coast. Wannan ne dai karon farko a tarihi da kasashen biyu za su gwabza a gasar ta cin kofin Nahiyar Afirka. To amma sun taɓa karawa har sau biyu a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2010, waɗanda duk Najeriya ce ta sami galaba. Najeriya na halartar gasar ne karo na 20, inda ke nasarar lashe ta har sau 3, yayin da ita kuma Equatorial Guinea take buga gasar karo na 4, inda take fatan lashe kofin gasar karo na farko. A wasan farko ta bude gasar a jiya Asabar, mai masaukin baki wato Cote d'Ivoire ta doke Guinea-Bissau da ci 2 da nema, wanda ya bata maki 3 a saman rukunin na A. A sauran wasannin gasar da za a fafata a yau Lahadi, kasar Masar za ta kara da Mozambique, yayin da Ghana kuma za ta kece Reni da Cape Verde duk a rukunin B.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa. Kasuwa a ƙasar Kenya take kasuwa a ƙasar
jama'a barkamu da take saduwa da ku a cikin shirin kasuwa akai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar a yau shirin ya zagaya a wuraren kasuwanci daban-daban don jin yadda kasuwanci ya tafi a shekarar 2023 da ta wuce da kuma fatar ƴan kasuwa a wannan shekara ta 2024
sunana Malam Ya'u mazamni Ibadan jihar Oyo ni na tare da aiki na wallahi shekarar ga 2023 komi da komi yayi tsada idan ma zamu je kasuwa wallahi da rubuta muke yanzu amma sai dai ka dauki kudi ka je da su dan kana iya sai yau in ka koma da marice a ce maka yayi kai dan haka yanzu wallahi wannan sabon shekaran muna fatan dai Allah ya kawo mana sauki
a cikin kayayyakin da kake saidawa a wannan shago naka na trader kamar a ce omo kamar a ce magi kamar a ce madara kamar a ce dai lomon kwalba da sauransu wani ya yi tsada ko kuma ya ciniki a shekarar da ta kare ta 2023
da muna saya kayan lemon nan da Madina da kayan shayi hakan gada da Lipton da madara amma yanzu wallahi masu shayi idan suka zo sai dai su sai Lipton su koma madaran ma idan suka saya za su dinga kuka kudin su baya dawowa dan haka yanzu muna fatan wannan sabon shekara din Allah dai ya kawo mana sauki abin ya zama labari a wanda wuce ne
me kuke son ku gani a cikin wannan sabon shekara
to gaskiya a cikin wannan sabon shekara muna fatan dai Allah dai ya kawo mana saukin wannan lamarin da yake faruwa a baya din wannan abin da yake sauki
sunana Alhaji Karayi wanda an kace dan Rizqi a cikin garin Koko to gaskiya shekara gar ta kare ta bana alhamdulillah fatin gurgudu kasuwanci ya dai gudu amma muna ganin alamar shekara ga zamu shiga gaskiya kasuwanci sai a hankali ba ko ta shekara ba saboda yanayin kudi a Najeriya
to yanzu wannan sabo shekara ta 2024 menene fatanka
to fata na dai Allah ya kaddara mu samu alheri a cikin ta dan kowace musulmi na fata alheri a gaban shi amma yanayin ka so muka ga alamar shekara bana ba irin kamar shekara ba amma ba mu san abin zai yi gaba amma muna roƙon Allah ya kawo mana gyara akan wannan al'amari ake cikin halin yanzu
wasu na ganin cewa shekara da ta shige ta 2023 babu ciniki kamar wannan sabon shekara ta 2024 a wajen ka yaya take
eh to yanayi ne kowa da irin yadda ga yanayin kasuwanci alhalin gaskiya shekara inda mun kauce ke gaskiya kasuwa ta dai to amma yanayin da mun ka tunkara da duk shekara ai an ka taso mu irin wannan zaka ga kasuwanci na tashi amma bana gaskiya sai a hankali gaskiya fi sabilillahi
to wannan kasuwanci da haka yana shanu eh ana ka gani wani lokaci ne shanu suka fi tsada
to gaskiya ai ne bana gaskiya ba mu ga yanayin kasuwa tana ta irin haka nan kamar duk shekara kullum ba
kamar wannan jansa kamar shekara 2003 suna nawa
to kamar shekara 2003 gaskiya yana 300 310 320
to yanzu da 2024 kamar shi na nan kuma
to yanzu a halin da cikin yanzu ba ga ana ta mun shi 280 270 kaga yanayin kasuwa ta canza kenan saboda yanayin ainihin kasuwa ba ta da kari a shekarar bana
sunana Alhaji Usman Idris Yaku chairman akin yana ma kasuwa gwari to alhamdulillah gaskiya kasuwanci da ya tafi musamman na wannan kana mu na gwari a shekara ta 2023 ya tafi akwai kalubale da yawa wanda aka yi ta fuskanta musamman kalubale na farko karin kudin man nan da aka yi wannan karin kudin man nan ya sa ainihin motoci da suke dauko mana kaya sun rubanya kudaden da suke dauko mana kusan kashi uku
wannan ya sa kayan gwari irin tumatur ta sai da albasa kamar farashin su ya tashi
nan karin kudin man ya taimaka wajen tayin kayan gwarin nan bayan wannan muna sanar da cewar akwai ko matsalar tsaro da ake fama da ita a arewacin Najeriya wanda guraren da ake wannan noman nan gurare da yawa noman ya ragu shi ma ya taimaka wajen kara farashin wannan kayayyaki na
to menene fatar ku a wannan sabon shekara da muke ciki
to fatan mu dai da muke ba wannan sabon shekara da muka shiga fatan mu ga gwamnati lalle ne ka taimaka a tallafa mana akan a samu sauki akan wannan farahi da muke fama da shi na tsadan mota da take kawo mana kai bayan wannan ko muna roƙon gwamnati ainihin yankuna da ake wannan noma ko kuma yankunan arewa da matsalar tsarin muna addu'a muna fata wannan gwamnati ta iya bakin kokarinta ta ga an samar da tsaro ingantacce wanda za a ci gaba da wannan noma noman nan ina taimaka wajen rage talauci a wannan ƙasa ta mu baki daya
kana ganin idan gwamnati ta sa baki zai taimaka farashin kayan gwari ya sauko
a insha Allah in dai aka samu zaman lafiya zai iya saukowa.
Sunana ga Abubakar Garba Karaye daga nan kasuwar Akinyele ta yan tarugu da ata da kayayyakin mai da miya gaba daya.
To me fatan ga wannan sabon shekara a game da kasuwancin kayan gwari?
Fata na ga wannan shekara da ta shigo muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya kawo mana dauki dangane da barazanar da muke samu a arewacin Najeriya na harkar tsaro domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa inda ake noma gwarin nan yanzu ba ta normuwa kuma sai harkar wajen bangaren wannan tallafin mai fetur da gwamnati ta cire ya taimaka mana wajen sa wannan kayan tsada domin koda ka samu kayan da sauki a arewacin Najeriya kudin motar da zaka biya a kawo maka shi nan kasuwa idan ka buga sai kaga kudin kayan yayi tsada sosai da sosai
kamar wannan a tarugu shekarar da ta wuce shina nawa
to a shekarar da ta wuce kwata-kwata wannan a shekarar da ta wuce baya wuce naira 25,000 amma a yanzu gashi ya kai har 30,000 a halin yanzu kaga ko lallai wannan tsadan mai ta ƙara taimakawa su mata suna ganin cewa kamar mu muke matsewa mu ko ba laifin mu bane wannan tsadan mai da zamu biya direba kuɗi idan muka buga shi akan kayan dole kayan ya tsada shi yasa mu wani lokacin ma muna hakura da ribar da muke samu akan kayan masu mota suke kwashe kuɗin su ba an ka ce zai ma sauki sai su ce lalle su ai mai nan da tsada suke sayen shi su ma mai ya janye kuɗi abin da ke faruwa domin hakikanin gaskiya a da ba haka abin yake ba an ka so kaya da sauki zaka zo kasuwa sai su ma masu sayan kaya su saya da sauki amma yanzu ka hada da bashin motar nan lalle abin da direbobi ke ansa wannan al'amari ya dole kayan ya tsada in dai har ana so a ci gaba da sana'a
yawa to ina sunanka
sunana ya umai kaza sarma to za su ci nan sabon shekara dai sai dai mu ce mu gode ga Allah saboda gaskiya akwai sabani bisa shekarar da ta wuce don baraka ba irin wanga lokaci muna sayan layers 2,300 amma yanzu ta kama muna sayan ta naira 3,500 akan sari tun daga daji
wato kajin irin waɗannan kajin turawa kenan
irin kajin turawa akwai layers mai yawan kwai akwai kuma noila maza akwai kuma brola mata irin waɗannan
yanzu irin wanga da ni gani fara nan a shekarar da ta wuce ba tana nawa
to a shekarar da ta wuce ba da gaskiya ba ta wuce ba da 3,500 to amma sabanin yanzu da yanayi ya canza muna sai da 3,500 zuwa 6,000
to wannan ba ita ko mai baki da fari
yawa wanga noila shi kuma noila ake kiran shi
to
gabara muna samun shi 2,500 to amma yanzu ga yanayin da ya kama da muna samun shi naira 4,500 wanda haka muke samun shi
me ya kawo wannan tsada dai
to yanzu mu dai abin da muka tunani sai dai mu ce ubangi Allah ya kawo mana sauki kuma babu abin da ya kawo mana wannan tsada da muke kallo muna gani to kamar gaskiya je ya tallafin mannan shi kawo mana duk abubuwa sun kai tsara masara ta yi tsada
sunana Jamilu Tanimu Mboden Galogar Gama daga Oyo State mai shayi a Kiyale Ibadan Allah ya gaskiya mallam kasuwar shayi Allah dai su gyara mana abubuwa sun tabarbare babu ci gaba ga abubuwa na harkar kasuwanci na shayi
kana rahin babu ciniki
to babu ciniki tunda mutane ba su da kuɗi kuma kaya komai yayi tsada indomie din da muke sai su a da naira 70 guda 250 yanzu ya zama guda shine 200 wannan muke sai su a 120 yanzu shine kuma ya zama 270 300 wani wuri an naira 50 ya dawo 150 kaga abubuwa su tabarbare biredin da ya kamata mu sayar a da muna sayan shi naira 100 200 muna sayarwa 250 yanzu ana sayar muna shi 350 katarkatar muka sai sai 400 mu samu naira 50 wani lokaci kuma iya kudin mu za su fita
to a da kamar mutum nawa kishin shayi a dare ɗaya gare ka ko kuma a safiya
to gaskiya mallam ana ciniki da ba kadan ba saboda abubuwan suna da sauki kuma mutane ko zo mai 200 mai 300 zai tsaya yanzu fa shayi da biredi yanzu zaka sha sai ka rike 150
to menene fatan ka a wannan sabon shekara da muke ciki
to fata na a sabon shekara idan Allah manya su diba mana ga kayan nan da man nan da ake sa komai za a ce mai ne komai za a ce mai ne to gwamnatin Najeriya ta taimaka mata talakawanta ta diba mana ga harkan mun nan abubuwan nan su yi sauki
kasuwana Bashir Muhammad Addida malami a Jami'ar Usman Dan Kwadar ke dogo kasuwanci gaskiya ya shiga cikin wani hali wanda za a ce ba a cikin ƴan shekarun nan ba a taɓa ganin shi ba saboda matsaloli da yawa da aka samu a duniya da kasance na tattalin arziki da sauransu daga yaƙe-yaƙe na Ukraine zuwa abubuwan da suka faru a Najeriya na cire tallafin mai da sauransu kuma tashin borin zaɓo da dole ake yi duk ya je wa kasuwanci da ƴan kasuwa cikin wani yanayi na tsantsan don haka kasuwanci a shirya ta gabata ya ga wani rashin tabbas da zai taɓa gani ba a shekarun da suka gabata.
Dokta idan aka duba a mahangar ku na masana tattalin arziki wani hange kuke yi ma kasuwanci a wannan shekara ta 2024?
Kaji ba yanzu gwamnatoci a kowane bangare a wannan ƙasa sun damu da halin da ƙasar take ciki domin al'umma sun kai wani mataki na matsin rayuwa na tsadar rayuwa da rashin tabbas da kuma ma rashin kwarin gwiwa ga abin da shugabanci ke yi to muna tsammanin cewa da irin kasafin kudin da muke ganin shugabanci suna gabatarwa da tsare-tsare suke fitowa da shi muna tsammanin cewa wannan shekara insha Allah wasu abubuwa za su dan warware da yake ka sai aka shiga cikin yanayi irin wannan ba abu ne na farguda abubuwa su gyaru ba amma muna tsammanin za a hau turba da gyara ita kanta in ga tiba da kungiyoyi na tsaya wanda suka shahin na cigaban tattalin arziki da bankuna sun kara hadaka da kasashe waɗanda suke masu talauci da kuma su kansu kasashe masu ƙarfin arziki kuma matakan da ake doka na cikin gida na ƙarfafa masana'antu wanda za a gani ma ga shugaban ƙasa ya so da shi da wasu gwamnoni mun kuma suna so su taimaka ma 'yan kasuwa da kasuwanci bunƙasa kasuwanci a cikin jihohinsu wannan abubuwa muna tsammani a kai su da gaske kamar yadda ya kamata za su kawo sauƙi ga jama'a za su kawo kuma bunƙasa ga tattalin arziki.
Anan shirin zai dafa aya a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Hassan Umar Tambuwal jagoran shirin ke cewa barkanmu da sabuwar shekara.
Shirin BOE Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa kasuwa a kasar shi ya take kasuwa a kasar mu
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Yar duka evangelist a iglesia local nan da RL to za mu yi nasiha akan yara waɗanda Allah ya bamu aikin mu ne na iyaye Allah ya bamu domin mu kula da su mu tarbiyyantar da su mu ilmantar da su mu ciyar da su mu shayar da su mu sa su cikin hanyar Allah mu kuma tsoron Allah da kuma sanin Allah wannan shine tushe na rayuwar yaro tun yana yaro ka nuna mishi sanin Allah da tsoron Allah ya girma da su in ya girma da su to wannan za shi ta kuma sai tarbiyya ta bi daga baya amma in ba haka ba kullum ana cikin wahala abin da yasa yau muke shan wahala saboda wasu iyayen ba su kula da iyalansu ba alhali suna iya su ba su motoci suna iya su ba su gidaje to amma ba shi bane wurin Allah ba shi bane biyan bukata shi Allah abin da yake so tun kana yaro ka san ayoyi na Allah a cikin zuciyarka kana koya ma yaranka yau da gobe sai gani tsoron Allah ya shiga cikin zuciyar shi sanin Allah ya shiga cikin zuciyar shi kun mugunta babu ta to yau wahalar da ake akwai cikin duniya inda gaskiya za mu iya tuwa rashin aikin mu ne na iyaye ba mu tsayawa aikin da Allah ba mu na kula da yaran mu yawancin ba mu cika shi sai mu kyale su suna yin abin da suka ga dama watakila ma har taya su muke to amma abin da Allah yake so amana ce ya ba mu kuma in ba mu yi wannan aiki na tarbiyyar da yara ba gaskiya za mu shiga shari'a da Allah kuma abin da yasa ya ba mu waɗannan abubuwa saboda yana so al'umma ta gari al'umma da za ta girmama shi za ta dauka kashi za ta yabe shi za ta yi mishi sujada cikin ruhu da cikin gaskiya shine abin da Allah yake nuhi zuwa ga kowane dan adam amma saboda sakaci yasa duk kuke ganin muna shan wahala a cikin da mu da yaran mu in ba mu yi wannan aiki ba to za mu shiga cikin shari'a da Allah
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutukan da suka danganci fata da kuma yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da kuma hunturu tare da ni a cikin shirin akwai likita bangaren fata Dr. Zainab Babba dake aiki a asibitin koyarwa na Abuja dake karamar hukumar Gwagwalada. Likita, barka da wannan lokaci.
Barkan mu sai.
Masu sauraron mu zasu so su ji karin bayani akan irin cututtuka ko kuma matsalolin da suka danganci fata.
Gaskiya cututtukan fata dai suna da yawa. Kalla daban-daban sun kai kala 4,000. Sannan kuma wani hasashe ya nuna cewa cikin kowane mutum hudu a Amurka, kowane mutum daya yana dauke da matsala ta fata. Mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fata ko kuma farce ko kuma gashi, to duk wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke. Akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar ciwon common skin diseases haka, kamar acne vulgaris wanda ake cewa a turanci pimples, kin ga shi ma ciwo ne da mutane da yawa suna yin sa. Akwai eczema ko dermatitis, musamman kamar a ce atopic dermatitis shi ma ana yawan samun shi. Akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci kwayoyin halitta ke sa su, kamar ko bacterial infection ko viral infection. To kamar viral infection din nan muna da su warts, muna da irin su herpes zoster da ake ce mata wutar dare din nan. Sannan kuma akwai fungal infection kamar makero da na san mutane da shi ma sun san shi. Sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar cabies, karzuwa, ita ma kin ga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata. To akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci canjin kala ko yanayi na fata, mukan ce musu pigmentary disorders a turance. Zai iya zama na kamar fata ta yi haske kamar irin vitiligo, an ce Michael Jackson shi yayi, shi ma ciwo ne na fata. To akwai kuma wanda su kuma ba haske fata take yi ba, duhu take yi ko ta yi baki, kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation. Duk waɗannan matsaloli ne na fata. To akwai kuma wasu cututtukan da muke cewa blistering disorders. To shi kuma wannan haka a haka, in an kalla wato yanayin fata suka ga kaman fatan mutum ta kone, ta yi bororo, ta duri ruwa, shi ma dai ciwo ne na fata. To akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su, ake ganin alamun su, kamar masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata, fata ko ta bushe haka ko yawan kaikayi, masu ciwon suga kuma ko masu HIV, to duk suna iya zuwa da matsalolin fata. To sannan kuma banda wannan, wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu da mitosis of pregnancy, suna iya zuwa da wasu irin nasu yanayin cututtukan fata wanda in aka ga likitan fata zai iya ba da shawara akai. To banda wannan kuma akwai magani, shan magani shi ma haka barkatai, yana iya kawo matsala ta fata, ko da maganin asibiti ne ko maganin Hausa, kowane irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata. Su ne muke ce musu adverse cutaneous drug reactions. To duk banda wayannan kuma akwai cancer, skin cancers, wanda yawanci mu a bakake ba mu fiya ganin su ba, ko kuma in ce akwai wanda muka dan fi gani, amma dai mafi akasari sun fi yawa a fararen fata, kamar squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, matsalan fararen fata ne sosai, wanda mu dai da akwai dan karancin haka a bakaken mutane, ko kuma in ce akwai irin tumor skin cancer din da muka fi samu. Duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zabiya din nan albinism, su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers ko da a cikin bakake sosai. Akwai kuma kamar a ce kalilan wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado. To halitta fata din ne take haka, kuma wani lokacin kusan gadon su ake, muna ce musu genodermatosis. To kusan sai in ce a takaice kenan abinda zan ce akan matsalolin fata.
To likita, ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli?
Wasu matsalolin na halitta ne, gado ne, so kusan zan iya cewa ba lalle akwai abinda za a iya yi a hana faruwar su sosai ba, sai dai ko misali a ce idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita, a duba, a gaya mishi wannan wace irin matsala ce, kuma za a bashi shawarwari sosai, za a ilmantar da shi, zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta. saboda idan kana da ilimin abu zai yi wahala ka zamana kaman ka rude ko kuma abun ya zamana ya tsorata ka baka fahince shi yanda ba zai sa ka tafi kai ta yawon neman abubuwa daban-daban ba wanda za su iya zaman maka wata matsalar da tafi wadda kake da ita to wannan kenan sannan kuma misali kamar su skin cancers wanda zabiya suna iya samun shi albinos kenan tun daga yara iyaye muna gaya musu muna ba su shawara in sun zo asibiti kuma kana da yaro mai zabiya din ya kamata ka je ka ga likitan fata to muna ba su shawarwari sosai saboda su fata su bata son rana rana ita take ka musu wannan skin cancer din to in sun zo za mu ba su shawara su dinga rufe jiki a daina a dinga sa wa yaro kaya masu dogon hannu kuma ka a dinga shiga rana da shi to kin ga fadakarwar ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi su kiyaye to ko ta wurin sana'a kin ga shi ne irin wannan matsala ta rabiya ba wanda ya kamata a ce kaman zai sana'a aiki a rana ba kaman noma kin ga irin abin da zai iya kawo musu matsala ne za su kiyaye din sun ji haka to sai kuma irin matsala kaman a ce ta canjin kala to wani abin da yake ka irin wannan matsalolin canjin kala din bleaching amfani da man shafa-shafa din nan da suke sa a bleaching to suma suna iya kawo matsala to kin ga za a iya gaya maka ka daina ko kuma a baka magunguna wanda masu kyau ina nufin mayika masu kyau wanda zaka iya amfani da su wanda ba sa da kawo kuma wannan matsala ta bleaching sannan kuma shan magani ma barkatai haka shi ma na ce muke na kawo kuraje to kin ga aka kiyaye shan magani ko kuma in za a sha magani ya zama na dai likita ne ya bada magani ko kuma idan aka sha din aka ga wata matsala kamar kuraje a jiki to a je a nemi likitan fata za a iya magance wannan abu sannan kuma wani abu da ba wai mai me yawa bane wasu sai kamar irin su infection din kuma wani lokacin cuɗanya tana iya sa a samu yanzu kamar irin su karzuwa ko su makero to an ya zama na an rage wannan ko cuɗanya ko sa wannan ya sa abun wancan ko kuma wurin aski irin su what ana dauka wani yayi aski wani yayi amfani da abun to shi ma ana iya daukan duk wa'annan to in aka kiyaye to insha Allah ina ga za a samu sauki na waɗannan cututtuka wasu kuma magani ne za a je asibiti ga likitan fata zai ba da shawarwari zai ba da za a ba da kuma magunguna wanda za su kawo saukin wannan ciwo ko kuma kada ya zama na ciwon ya zama babba
yaya kamata mutane su kula ma da fatar su musamman a wannan yanayi na sanyi da kuma hunturu
a wannan yanayi na sanyi fata yawanci tana bushewa kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi kaikayi ko ta matsatsage to akwai wani abu da mutane za su yi mamaki watakila na faɗa da zai iya rage wannan bushewar fata ko kaikayi shine yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi ba wai kazanta muka ce ayi ba amma wanka idan yayi yawa kana ta dirje fatar yana iya sa wannan ya karu kuma amfani da soso shi ma abinda mutane sun saba yi soso wani lokacin da sanyi yana iya rida bata fata akwai kuma abinda ya kamata din ayi misali muna ce musu emollients mayika ne wanda kaman suke hana bushewar fata muna cewa kaman occlusive emollients irin su vaseline so a shafa mai sosai akwai kuma moisturizer suma wanda suke kara wa fata danshi to inda za a shafa mai a fata za ta bushe ta tsatsage ba to kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fata matsala ce ciwo ne ba wai hakan nan bane ba dan sanyi ne kawai wasu suna da dama dan background matsala ta fata din shi yasa in sanyi yazo abin yake yawa sosai har sai irin faso din nan fata ta tsatsage ko hannu ko kafa irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata akwai magunguna sosai da muke da su da muke bayarwa wayanda suke sa taushin fata din kuma ba zai zama damuwa ba ko za a samu sauki in sha Allah
duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya